sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Iyalai da abokan arziki na Turawa da dama da ake tsare da su a Iran sun hallara a birnin Paris a jiya Asabar don yin kira da a sake su. Gwamnatin Faransa wannan mako ta yitar da halin da wasu 'yan ƙasar Faransa guda 7 da ake tsare da su a gidajen yari da Iran ke ciki, inda ta bayyana tsare su da aka yi a matsayin mara hujja kuma ba za a amince da su ba. Iran dai ta tsare wasu 'yan ƙasashen waje da 'yan ƙasashe biyu tsawon shekaru da dama, inda ake zargin su da laifin leƙin asiri ko kuma laifukan tsaro na wata ƙasa. An tabbatar da laifi tare da yanke musu hukunci bayan shari'a ta sirri da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ce ba a bi ƙa'ida ba. Magoya bayan mutane sun ce an zarge su da laifin da ba daidai ba ne, kuma wasu suna cikin rashin lafiya ta jiki ko ta hankali ko kuma an keɓe su. A cikin wata sanarwa da magoya bayan suka fitar, sun ce an tauye musu mafi yawan haƙƙoƙinsu kana ba su iya tuntuɓar 'yan uwa. A jiya Asabar, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.9 ta afka wa yankin da ke ɗauke da iyakokin Turkiya da Iran, inda ta lalata gidaje a cikin ainihin babban birnin lardin yankin, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai da kuma ma'aikatar hasashen yanayi ta EMSC. Kakakin hukumar bada agajin gaggawa ta Iran Mustafa Khalidi ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na YGC cewa yawancin lalacewar gidaje da gine-gine ya fi kamari ne a birnin Khoi. Jama'an agajin gaggawa na Iran sun ce an aike da tawagogin ceto zuwa yankin, kuma an sanya asibitoci cikin shirin kota-kwana kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Wani jami'in agajin gaggawa ya shaidawa gidan talabijin ƙasar cewa an tafka dusar kankara a wasu yankuna da girgizar ƙasar ta shafa, a yayin da ake fama da daskarewar kankara da kuma katsewar wutar lantarki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai akan wani birni a yankin Donetsk da ke gabashin ƙasar Ukraine ya kashe akalla mutane 3 a jiya Asabar, yayin da sojojin Ukraine suka gwabza kazamin fada da sojojin Rasha a wurare da dama a gabashin ƙasar, inda Moscow ke ci gaba da kai hare-hare cikin gaggawa a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suka yi alkawarin kawo tankunan zamani ga Kyiv. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi amfani da wannan damar wajen matsawa abokan hulɗarsu na ƙasashen yamma lamba don baiwa dakarunsa makamai masu linzami masu cin dogon zango da aka fi sani da ATACMS domin rage ƙarfin Rasha na kai hari kan garuruwa. Zai yiwu a taka wa ta'addancin Rasha burki idan za mu iya samar da makamai masu linzami da suka dace ga sojojinmu, in ji Zelensky a cikin jawabinsa na daren jiya Asabar. Tun da farko Zelensky ya ce ana ci gaba da gwabza kazamin fada a garuruwan Volda da Bakhmut, garin da aka fi fama da hare-haren bababai na Rasha. A jiya Asabar, shugaban ƙasar Peru Dina Boluarte ta buƙaci 'yan majalisar dokokin ƙasar su nemo hanyar fita daga cikin rikicin siyasa da ke ƙara yin zarfi ta hanyar amincewa da gudanar da zaɓuka a watan Disamba, sa'o'i kaɗan bayan da majalisar ta kada ƙuri'an kin amincewa da wannan ra'ayi. Da sanyin safiyar jiya Asabar ɗinnan ne 'yan majalisar suka yi watsi da buƙatar ta na kai zaɓuka gaba zuwa watan Disamba, duk da zanga-zangar ƙin jinin Boluarte da ta ɓarke a faɗin ƙasar ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Mun yi nadamin cewa majalisar wannan jamhuriya ta gaza fitar da ranar da za a gudanar da babban zaɓe, inda 'yan ƙasar Peru za su samu sukunin zaɓo sabbin hukumomi ta hanyar demokuraɗiyya, a cewar sakon da Boluarte ta kafa a shafin Twitter a jiya Asabar. Ta yi kira ga 'yan siyasa da su ajiye muradun jam'iyyunsu su saka kishin al'ummar Peru a gaba. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi gangami a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso a jiya Asabar domin nuna goyon bayansu ga gwamnatin mulkin soja kwanaki bayan da Faransa ta tabbatar da janye dakarunta da musamman kamar yadda wani dan jaridan AFP ya bayyana a wurin taron a dandalin Park Nation Square da ke tsakiyar birnin Wagadugu. Masu zanga-zanga sun rika alamomi masu dauke da take kamar ku kauce da mulkin mallakarku, ku kauce da manufofin Faransa a Afirka, da kuma gaba dai da ikon cin gashin kai ga Burkina Faso. Lazare Yamiego shi ne mai magana da yawun kungiyar fafutukar neman sauyi tsakanin kasashen Afirka ya faɗa wa taron jama'ar cewa ba ma son ƙarin sansanonin sojojin kasashen waje a ƙasarmu, muna son mutuntawa da kuma yin aiki tare cikin nasara. Ya ce za mu ci gaba da sanya idanu har sai ƙasar Burkina Faso ta samu ƴancinta daga masu mulkin mallaka na yamma. Faransa da ke zama tsohuwar mai mulkin mallaka ta ƙasar Burkina Faso ta kafa sansanin dakarunta na musamman a birnin Wagadugu, sai dai ana sanya idanu sosai akan kasancewarta a wurin a yayin da aƙidar kin gidan Faransa ke ƙaruwa a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu maudu'in da ake tattaunawa akai shine ko akwai adawa a kasar Niger. Jagorar shirin shine wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a kasar Niger. Mahalarta zauren na fafatawa ai sauraro lafiya.
Kisan kowa ya san ya haguwa kudin mulki Niger. Mu ƴan siyasa mu magabatan mu na siyasa na Niger. Da shi ashab dama ya iko. Ka shekara 10 bisa iko amma har yanzu ai an ce akwai wani taro na iko kai na agaba. Ai an ce karatu wani littafi kai na akwasara. Ai an ce wani yana kai na agaba. Ka shawa mu kasa lahiya. Ka shawa mu gwangar shugaban kasa wanda ƴan kasa sun ka zaba. Shi ba bar shi aka kama
da ba ganin shi da Yesu da bazun dubbaka kaza da farka
za. Ba farka kaza da farka ƴan kasa kowane sai da zuwa da Qur'ani yayin rantsuwa. Kowa in yazo gaban Allah littafi ne daban tambayar da za a mai daban. Kenan kai jadda kai hakuri. Ka bar wanda addan mulki. Shi ƴan ƙasa zama ayi zaman lahiya kace a irin warkan mace ƴan ƙasa mulkin nan can na farko irin wanda an ka yi shi muna buƙatar canji gaba zuwa muna buƙatar zama lahiya tun ƙasar mu mun ga halin da take ciki da ƴan ta'adda da komai da komai bamu da cikin bamu cikin wannan jayayya na abin ga muna fata ga Allah duk ƴan kusa mu da akwai a sake su
kamar sadda duka ka magana ƴan kusa ana ganin kamar baka son kai to karab kana magana hamma Ahmadu ne ai masa ahuwa shi dawo cikin ƙasa a ci gaba da abubuwa kamar ni ka
kace shi kamar hawatan bazum shi mai ahuwa tun shi yadda ahuwa yanzu ko an ce na shugaban ƙasa wanda ya kai shi ga hawanga ga wangara ne na shari'a irin wanda kai shi har yanzu ai ko yanzu ko an ce mai ahwa yanzu ba sunan shi da mai ahwa ba shi wancan shugaban kasa ya ta bawo ahwa ta ƴan Niger bawo ahwa ta ƴan kasa ya ta da zuwa
ko dan kama Hamma Ahmadu wancan lokacin shi Yesu shi yasa har yanzu ko ganin bakin jinin sa haihu
bakin jinin sa
eh
a'a ba maganin bakin jinin sa ba bakin jinin sa ai shi ya jama kai ne shi tunda ƴan kaddiba mulki ne ba ne kai mulki shi ma irin da soja na mulki ne soja na wannan lokaci na mulkin soja na ai Allah kullu ayan boko ayan kashi sun mutu ayan boko ayan university mu sun mutu ya kama ma waka ya dalme ya kama kowa da kowa dalme to shi ko wanga mun ga alamu shi sassaci kaga ne ko dole nake nan mu zamana muna so kasar mu ta zamana lahiya a cikin Niger ta zanga bayo Niger ta hi dukkan kasashen duniya shi muka fata
dan baba mai muka dawo dai waccan magana har yanzu waccan tambaya da ni shi karshe ya ce duk abin da ma kamar jaji ka hodi abin na tiya daidai yanzu kaza kaza shi daga abin nan na tiya ba ba abin da ka tiya ga wanga mulki na wanga lokaci na shi bazo
ni abinda ni zaton jadi shi ce shi dan lumana don haka ni ce muku maganganun da suka yi shi na sun kashawa don dan lumana kirki bai hoda abinda jadi ka hodi dan lumanan da adda bayanin lumana bai hoda abinda jadi ka hodi
shi bai da bayanin
mu hamma da kai ne ya zaka bisa wanga falato misali bai cewa mu jam'iyyar pendes tarayya mun liƙe shi ko to tallike shi ba mu ba don hamma lokacin da Tanja tsohon shugaban kasa Tanja Mamadu yayi barazanar shi liƙe shi mu muka kubutar da shi
mu ɗan tarayya mu ɗan tarayya mu muka kubutar da Hamma Ahmadu Hamma ya sani ɗan jam'iyyar Lumana sun san haka mu muka ce su shi kuma Hamma ai mu mun yi adawa kamin duka tanja tunda akwai duk lokacin da ai duk waɗanda jam'iyyoyin da azzamna nan munka hada kai munka tunkari tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu lokacin nan mun taba yin FRDD in baka manta ba lokacin da duka munka tahi don sirrin mu ne na tarayyar ma bari ma in wada ma ko in wada ma jama'ar da Awan Gauri ko in wada ma duniya abinda sirrin jam'iyyar PNDS tarayya sirrin jam'iyyar PNDS tarayya ba son barazana kuma ba ai mata barazana sirrin jam'iyyar PNDS tarayya banda Allah babu wanda ya san shi ko ƴan jam'iyyar PNDS tarayya ba san shi ba saboda babu wani mai ko kazan kana da jama'a ko kazan kana da girman iko wanda idan yayi ma jam'iyyar PNDS tarayya barazana ba zai huce hisuwa ba shine sa kamar wanda Alhaji Abdulmuni cikin maganganun shi naji inda ya dauko ko cewa tarayya ta taba yi kadan tarayya ba taba yi kadan ba mu matsayi na uku munka rika cikin kasar ga lokacin da munka kama ma mai girma Alhaji Mamman Usman ya zanda ikon kasar ga matsayi na uku ne muke Allah ya bashi shugabanci kamar wanda Jadi yace babu wanda hison babu wanda Muhammadu isuson iko don haka ai nace ai mai wata tambaya bai bada amsa ba ya goggobci kenan Muhammadu in suna son iko bai manda ta tabi mun ga kasashe da ake waye da mu wasu zarcewa su kai amma shi kaga aisa kai kuma saurara ka ji to saurara dai ba magana ka bace yanzu tauce ni adda magana abinda nake ma magana abinda yasa nake ma magana yanzu shi mai girma Alhaji Muhammadu Isu da ya kama mai muna matsayi na uku ai gaba da an ka sake zabe da Allah bai ba mu iko ba muna matsayi na iko abinda yasa kaga muna ci gaba godiya mun kai mu Allah
dan baba in muka dawo dai cikin waje to shi wannan ɗan adawa ana ganin kamar son ne kuke fita jawo su waɗansu ma na zargin cewa akwai kuɗi kamar su dudu an ce kuɗi ne an ka bashi ya tahi ya shiga shi na ta hina farfaganda saboda tunanin zabe na gaba son kuka da an yi kirrib gaba ya zamanto an yi kayan tsaye
shi Jadi ya kawo zancen isaka mace ta kashe shi yanzu ba dipti bane ce dipti ne shi Ahmadu Nuhu shi ko da ya bar jam'iyyar su ta Lumana shi kuma wane ne ya kasa koko bai koma tarayya ba
ba za a koma
a to kenan ita tarayyar nan da ka gani Habu da mun babako shi ko Allah ce kuma Jadi na magana rashin tsaro to wannan shi kiyayyarsu da Muhammadu Isu ban san abin da yasa ba su Muhammadu Isu ba wannan su ƴan Lumana kuma wannan a ne su ta bi su tunda ba ka iya hana ka ce mutun shi ce bai son abu ka ce dole sai ya zo
shi ne za ka ce ga wannan magana da ita da ake yi na cewa ƴan adawa da ana ta
yanzu
aka ba su ana ta
farfaganda kai yanzu kuɗi muka baka da kai mana ga tamboyi ba neman na an kai baka sa mu nan cikin wangar rediyo naka mu yi tamboyi mu wayar da mu mutane kai game da abubuwan da ka shiga nace ma sirrin tarayyar da nake so in baka abinda yasa tarayya take ci gaba lokacin da shi tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu duk ya kore mu Allah ji kanshi Allah shira mashi shi ya kore duk mayan ƴan siyasa mu wayar da wani ja sai ana mai horin jini sai a hana mutane su gane shi na kishin kasa ga ta Niger wayar da wadu cikin su duk ba cerewa sun kai ba ya baro su can wasu han matan su yayi kai musu ko kamance ba nan yadda ba da matan mamu Usman ya kai mai ita can Abuja duk ba a san wannan ba wane ne cikin ko mu ai in mun ka ga mutun na muna huci ga jam'iyyar PNDS tarayya har mun ka sani mu ba mu tsayawa shahid da kai ne hidda shi mu kai komi girma ne shi ta shi shine sa kaga Allah na sa muna ci gaba
zamu dawo kai gare ka dan baba Mala Habibu Muni wannan lamari na tafiyar siyasar Niger waɗansu na cewa makomarta gaskiya shina da duhu in dai an ka ci gaba da tahiya hakan ga babu adawa ko kuma akwai rauni ga adawar ko kuma ana samun ƴan adawa ba su hankuri su zamna su jimre illa waɗansu na ballewa suna kuma ko su shiga gwamnati ko kuma su shiga jam'iyya mai mulki matsayin ku na kungiyoyin harkullawa inda ka kallo can da jimal kuna kallo abin da ka faruwa shin ya kuke ganin demokradiya tunda ita demokradiya ita ce ta ba da dama irin wannan zama gashi da muka aka yi ta
wannan gaskiya ne ka gane ita demokradiya abace wanda ya kamata mu dauke ta da nazari da lisahi demokradiya ta ba mu yancin kan mu samu yan opposition kuma mu samu yan iko waɗanda ya zamanto su ne wajen gwamnati
masu majority
sa'annan akwai cayan adawa me mu abin da gace mana to kwariya shine ke adawa ta mu da gwamnatin kan dukkan su sun zamanto mu rasa kansu
adawa ta yanzu
mu rasa kansu da ta yana zuwa da ikon da adawa dukkan mu rasa kansu me yasa nace haka nan kai gwamnati kana bisa iko kana karkarin ka jawo dan adawa kamar ka shehi cikin ka kai kuma dan adawa kana can kana karkarin kamin ma gwamnati bai dauka ka zo ka fidi abin da kace a lokacin aqida ta siyasa in ka zamanto kana da aqida ta siyasa kuma ka zamanto tsakaninka da Allah na zakai kuma talakawa na zakai ma wallahi ka tsaya ka wurin nan guda inda kake ba kuɗi ba
to sai ka gama zabe ga wannan adawa wanda adawa sai tsaya adawa ta
adawa ka kai jira lokacin ka ne adawa ai akwai aikin da anka baka ba
to masu iko kana son sun ce ka a ta hudu Allah
ku
sai
masu iko ba su ce an cika abinda yasa da sun san mutane masu kwadai nan inda sun san mutane ba su da kwadai wallahi ba su tantan masu bidi wani ni ne hoda maka dan sun san mutane na da kwadai ne amma inda sun san mutane da adda aqida ta in zaka ni jira na zani sai lokacin da Allah ban iko nan kuma kokowa ta zani ta nazari na kakana zan tahiya wancan abinda yayi in samu iran versan shi kanin zabe shi zaka ko ko ni na kamata yi bisa ga hakiyar da shi kai ni kamata in gwadi bannar da shi kai yaso in an ka tashi kan fa in yi kumbatar kan shi ni na kamata yi in tashi ga talaka in hoda musu ga abinda aka cike duka wannan abu in sa samu dubasun shi iyakar su kowane wanda adda iko ya zama bisa iko ne iya kashe shi wasar kudin shi wanda a cikin adawa ya koma bisa adawa shi yana can cikin gida kwancin shi sai lokacin zabe ya zama sheto
shi ya kamata
a yi wannan ita ta matsalar mu ta aqida babu nazari ga yan siyasa
to yanzu kamar kana ganin yan siyasa halla ko wadanda ka adawa kana ganin ko suna ganin kudi na yawo shi yasa dole sun kace ba su tsalla ko su tawo
din da haka nan akwai kudi ma yana sa kuma rishi yana sa me in ka san abinda ka kai in ka san abinda ka kai wallahi ba kudi ba komai aka kawo maka wallahi in dai ba rayuwa ce ba a ce maka rayuwa kaje za a baka ita ba canza maka rayi me amma iya zama to dan kudi ne kace zaka da su wallahi kullum baka da gida ta kware kuma san ce zan koma bisa zancan ni ban shiga tsakanin ku ba me zan kwatanta muku mu da annan nesa gare ku mun san duk abin da aka tahiya bisa ga iko zancan ku da kai Muhammad Isu da Bazum za a nemi ku dan bayani kadan bisa ga kowane fanni shi mu mun san kowane fanni shi ko a Muhammad Isu mu gare mu yayi aiki kuma bai yi aiki ba yayi mun a'a da ka taka
bani kasa ahwa
yayi aiki bai yi aiki ba ina mina nake muku ya aiki akwai fanni ba a cewa mutum duk a zaman da yana duniya a ce ba kai koyi ba yayi abu wadan su na kwarai wadanda sun ka amfani talaka wadanda sun ka amfani mu dukan mu mun san da yayi mana gina da kuroli mun sani ko da muka tashi fayos kin da agare mu Allah yayi wa su yayi mana kalasoshi ni mu shalla kwalli na san da ke ya ba mu kayayyakin aiki an ba mu formation na san da ke akwai likitocin mu da yawa wadanda ya zamanto aka yi renove aka gyara aka kai musu magani duka wadannan abin wadanda mun ka san ai amma kuma akwai abin da yayi na wajen rashin aikin shi mu yau ma'aikata in mun tashi Muhammad Isu akwai ba sukan da muka gashi amma yadda ya bada shi ba akwai abinda mun ka samu tun ga lokacin kunce akwai waɗansu abu da muka samu tun ga lokacin kunce ya san mu shalla kwal cikin wahala da shike lokacin nan difa in masu yan sayan shi difa wallahi kudin diyanka ba saboda a samu ga kunce zaka yi mana kai mutanen mu can mu aiki dan saboda kawai su yi aiki saboda an saya Muhammad Isu zaka yi mana su Muhammad Isu ya saka akwai matan mu duk matan wanda bai aiki mutum da ya zama mutum bai aiki komai san na ko wani dan kasuwa na ko wani wanda bai lahiya ne ko wani abin gashi ne wani misaki ne wani abin Muhammad ga lokacin kunce aka samu na uwa matan su mata goce mace mai aiki tana da kudin ta Muhammad Isu zaka tade wannan
Allahu akbar
an karkare shi kap aka dibe shi Muhammad Isu ya saka yau muna nan ɗan kontrakin mu mutane suna karanta suwa mu shanne da kula ka dauka kuma su suka ce za su dauka su ne ban bai muku komai ha dan komai sai cikin kangano kuma ka wadi rubuce shekara duka an kici mu 2500 sa dauka aka dauka 2500 tun daga nan an ka kyale mai tun 2014 da mun ka dauki functioner har bisa yanzu ba dauka ba yau ku an contracting da aka yi mu suna nan su ne mu rasa zamu yi da su wajen kwancan wajen bazum bazum sai faɗa muku bazum ya zo da ni shi mana aiki, amma ni sai in faɗa muku ba wani ba wai boye ba zan hai in faɗa muku ni na a cikin fannin inda aka aiki, ba zan haddasa yanzu mu abin da ya dauka mana alƙawari har yanzu dai bai cika mana ba. Mu malaman makaranta da kuma lakwal dai ba a cika mana ba, dan mini ci haka nan bara kowa ya gani ba rasawa ba sun shekara guda mun kai babu inda lakwal kidda an ka ba ta lakare ki ga ta banza mu karatu da ita, dan saboda kishin ƙasa mun ka tsaya mun kai tai mu uwayen diya ga sunan mu ce su ka kudi sai mu yar lakare waɗansu har zagi musu kai sai da mun ka kare shekara kam babu lakare babu kai babu arga.
Muna dawowa wurin ka maka takarda
anan zamu da sa'aya a yau sai makon gobe zamu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni a kasar Niger, sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.
To a gaida Madina, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
A yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne a unguwar Asokoro, inda muka zo zauren wata mata inda take mini goodness fruit, wata mata da take saida lemu da abarba da su kankana, amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a nika maka shi. Ga ta nan bari mu zanta da ita. Ko zaki bani dan takaitaccen labari akan kanki?
Assalamu alaikum, sunana Goodness, my goodness fruit juice salad and bar. Muna kan markade su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markade su, kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha.
To kaman ke daga wace gari, yar asalin wace jiha ce a Najeriya?
Niyar Plateau ce.
Jihar Plateau? A ina jihar Plateau?
Niyar Lantan ce.
Ganin cewa kaman tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari?
Shekara na 6 yanzu da wannan business.
Shekaran ki 6? Shin kin yi karatun boko?
Na yi karatun boko.
Kaman zuwa wani mataki kika yi na karatun boko?
Na kare a secondary school ne kawai, amma na yi karatu a kan fruit sosai, kuma nan je course na shi, na san fruit in and out, me yake ci, wanda ba kyau, wanda ba kyau a hada, da wanda kuma yana da kyau a hada, ibada amfani a cikin jiki, duka na karanta su.
To kaman me ya baki sha'awar shiga wannan sana'a?
Domin na gan shi yana da kyau, kuma yana da kyau a jiki, kuma yana da amfani sosai. Shine na shiga business din, kuma ba business kadai ba, muna so mu ga lafiyar mutane, kuma yanda mutane da yawa suna so su ci, ba su san yanda suke yi ba, suna zuwa muna koya musu.
To menene ya baki sha'awar zuwa garin Abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi? Kika bar challantan kika taho nan Abuja?
Zuwa na Abuja ba don business din ba, na zo ni ina zama Abuja, amma nan aka koya min aikin, shine na zauna nan nayi, amma da lokaci za mu kai shi har lantan.
To wasu sai su ga cewa kaman kika duba rayuwar Abuja, za a ce rayuwa ce mai tsada, akwai wahala. Kaman wasu ne sai ce me yasa baki zauna a lantan din, baki yi wannan sana'a, ko kina ga anan ya fiye miki?
Gaskiya a Najeriya yanzu ga baki daya abubuwan kasuwan ba su da sauki, muna da yi ne kawai Allah dai zai taimake mu, da ba haka ba, amma yanzu dai abubuwan da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10,000 ne kan mu kai su da su, so ba sauki kuma ba yanda muka iya.
To yanzu kaman a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kaman ya kai nawa?
Kaman wannan jarin na duka hada da machine din, ba wai wani kudin mai yawa ba, amma na da 3.5 million ne na fara.
To kaman a rana kina yin kaman cinikin nawa haka?
To Da kam a rana muka yi kai 70,050, amma yanzu muna da lallaba ne 25,30,40, ya dafin yadda muka samu, amma mun samu aiki mafita mu je wajen mu aiki, ko mun samu masu zuwa koyan karatu cina muke samu up to 150,200.
To Abuja zaki ga wani gari ne mai tsadar rayuwa, kaman zaki ga kudin sufuri na mota da kuma haya, kaman a wani guri kike zama a Abuja?
Na zama a Jikwai.
A anguwar Jikwai?
Yes, a Jikwai first three. Kuma haya akwai dan sauki, wahalar mota ne yanzu daga Jikwai da muna shiga naira 100, yanzu muna kashe 500-600, tafiya da dawowa 1-2.
To kaman yanzu kina biyan kudin haya kaman kowane wata kaman nawa?
Kowane wata yanzu da a shekara da muna biyan 150,000, anguwan da yana nan dan daje masu dan saukin gida 150,250, ya depend on the flat.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.